sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, barkamu da wannan dare na yau Talata 31 ga watan Agustan shekarar 2021. Baba Yaku Makeri ne tare da Hanifa Kabiru Isa da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shirin. A cikin shirin za ku ji cewa ministocin tsaro da kwamandojin rundunonin mayakan kasashen G5 Sahel sun gudanar da taron gaggawa da nufin bitar yanayin tsaro da ake ciki a waɗannan kasashe. Haka kuma za ku ji cewa ƙasar Turkiya ta ce za ta taimaka wa Najeriya wajen yaki da ayyukan ta'addanci da yanzu yake shiga shekaru 11. Idan muka leƙa ƙasar Ghana kuma za ku ji kira da aka yi wa hukumomin tsaro da su tashi tsaye game da yawan makamai da ke yawo a hannun mutane. Bayan haka Mustapha Nasiru Batsari na ɗauki da rahoto na musamman akan wani taro da matasan jihohin arewa maso tsakiyar Najeriya suka yi akan shugabanci da tsaron Najeriya. Akwai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku daga jamhuriyar Nijar, to amma bari mu fara da shan cikakkun labaran duniya sannan.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. A yau Talata, Taliban ta yi murnar ficewar sojojin ƙasa da ƙasa daga Afghanistan da kuma dawowar mulki a matsayin darasi ga masu mamayar ƙasa. Suna kira ga Amurka da sauran ƙasashe da su amince da mulkin Taliban. Babban mai magana da yawun Taliban Zabihullah Mujahid ne wannan jawabi jim kadan bayan jirgin ƙarshe ya bar filin jirgin sama na ƙasa da ƙasa da ke Kabul. Mujahid, yayin da yake magana da 'yan jarida a sashen jirgin saman, ya taya 'yan Afghanistan murna kuma ya ayyana ficewar sojojin ƙasashen waje a matsayin nasara, ta mu ce duka. Amurka da kuma ƙasashen yamma sun mamaye kudancin Asiya da aka yi yaƙi kusan shekara 20 da suka wuce, suka kuma tumɓuke Taliban daga mulki saboda barin 'yan ta'addan Al-Qaida. Suka shirya harin da suka kai a 11 ga watan Satumban 2001. Amurka, ƙungiyar Taliban ta maimaita alƙawarinta da ta ɗauka kan haƙuri da kuma bin tsarin gwamnati mai tushe idan aka kwatanta da mulkinsu na farko daga shekarar 1996 zuwa shekara ta 2001, lokacin da ƙungiyar masu tsatsauran ra'ayi suka ƙaƙaba tsarin hukunci mai tsauri, suka haramta wa matan Afghanistan yin aiki a wajen gida da kuma hana yara 'yan mata karatun zamani. Mai gabatar da ƙara na Iran ya shigar da ƙara akan wasu masu gadi 6 a sanannen kurkukun Evin. Ɓangaren shari'a ya ba da sanarwa a yau Talata bayan da wani faifan bidiyo ya nuna ana cin zarafin wasu da aka kulle a wurin a makon da ya gabata. Binciken kwana 3 da ɓangaren shari'a ya yi akan zaluncin da kuma halin da kurkukun Evin ke ciki shi ya kai ga kulle wasu masu gadin kurkukun. A cewar kakakin masu shari'a Zabihullah Kodain, jami'ai sun kira 2 daga cikin masu gajin sun kuma hukunta wasu daga ciki. A cewar Kodain, ba tare da sun bayyana irin hukunci ko kuma bayyana masu laifin ba. Wannan tsokaci ya zo ne kwanaki kaɗan bayan da kamfanin dillancin labarai ya wallafa wasu daga cikin bidiyo da kuma ba da rahoto akan cin zarafi a cikin kurkukun arewacin Tehran. An san su da riƙe fursunonin siyasa da kuma waɗanda suke da alaƙa da ƙasashen yamma wanda Iran ke amfani da su wajen sasantawa a yarjejeniyar ƙasa da ƙasa. Wani shafin yanar gizo wanda yake mallakar ƙungiyar da ke ikirarin kutse a yanar gizo ce ta tura faifan bidiyon abin da ya faru da kuma waɗansu hotunan bidiyo da ta ƙwace. Masana kimiyya a Afirka ta Kudu sun ce sun gano wani sabon nau'in cutar COVID-19. Cibiyar kula da cututtuka masu yaduwa ta kasar ta bayyana jiya Litinin a wani sabon bincike cewa sabon nau'in wanda ake kira da C12 an fara gano shi ne a Afirka ta Kudu a watan Mayu wannan shekarar, kuma ya ci gaba da yaduwa a kasashen Afirka da Asiya da kasashen Turai da kuma yankin tekun Pacific. Masana kimiyya sun kara da cewa nau'in C12 ya nuna alamu iri ɗaya da saurin nau'in da suke da saurin riske garkuwan jikin mutum. Ba a wallafa binciken ba, ba a kuma bi tsarin sake nazari da aka saba gudanarwa ba. Masana dai sun ce suna kan saka idanu kan nau'in ƙwayar cutar ta C12, kuma a yanzu bai zama ɗaya daga cikin nau'in da ake sa ido a kai ko kuma nau'in abin damuwa ba, ƙarƙashin ƙa'idojin da Hukumar Lafiya ta Duniya ta kafa. Cibiyar kula da cututtuka masu yaduwa ta Amurka ta bayyana a ranar Litinin cewa rigakafin allurar guda uku na COVID-19 da ake amfani da su a Amurka suna da matukar tasiri wajen kare cutar mai tsanani. Magajin garin New Orleans, Louisiana, yana kira ga mazauna garin waɗanda aka kwashe kafin isowar guguwar Ida ta ranar Lahadi da kar su dawo saboda dawowar tsawa da tabar mutane babu wutar lantarki. Guguwar Ida ta sauka bakin tekun Louisiana da ƙarfin rukuni na hudu na guguwa mai ɗauke da iska da ke da ƙarfin gudun kilomita 240 a cikin sa'a ɗaya. Shekara 16 kenan bayan da guguwar Katrina ta yi barna a New Orleans lokacin da shamaki mai suna Leaves ya faɗi, inda ya bar garin cikin mamayar ruwa lokacin da mutane 1,800 suka rasa rayukansu, wasu dubban suka makale na kwanaki. Jami'ai sun ce shinge da aka tsayar na kimanin dala miliyan 14,500 a New Orleans ɗin bayan bala'in 2005 ya tsaida farmakin Ida, kuma ya ajiye ruwa a tekun Mississippi daga ambaliya a garin. Duk da haka, fiye da mazauna Louisiana miliyan 1, wanda ya hada da New Orleans da kuma makwabta na kudancin jihar Mississippi, ba su da wutar lantarki. Gwamnan Louisiana John Edward ya ce akalla mutane 2 sun mutu sakamakon guguwar Ida, wanda ya hada da wani mutum da ya nutse a New Orleans da kuma wani wanda ya mutu sakamakon fadowa daga bishiya akan gida a wajen garin Baton Rouge, babban birnin jihar. Gwamna Edward ya kara da cewa ana kyautata zaton adadin waɗanda za su mutu zai karu ganin yadda aka samu gagarumar barna daga Ida.
Gaida Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, ministocin tsaro da kwamandojin rundunonin mayakan kasashen G5 Sahel sun gudanar da taron gaggawa a yau Talata a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar da nufin bitar yanayin tsaro da ake ciki a waɗannan kasashe da ke fama da hare-haren 'yan ta'adda. Wakilin muryar Amurka a birnin Yamai Sulaiman Muni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Yawaitar aika-aikar 'yan bindiga da kuma yadda ƙungiyoyin ta'addanci ke ƙoƙarin mayar da kisan fararen kula a matsayin wani sabon salon yaƙi a ƙasashen Nijar, Mali da Burkina Faso ya sa ƙungiyar G5 Sahel kiran taron gaugawa domin zakulo hanyoyin tunkarar wannan bakon al'amari da ke faruwa a wani lokacin da aka yi zaton an kare lagon masu kiran kansu mayakan jihadi. Alkasum Indatu shi ne ministan tsaron jamhuriyar Nijar.
Bai da kyautin kasashe a san da Allah kashe talakawa hakan a banza da ta ma suke yi da su soji ne da sun koko sun san samu sai karfin su da suke na sai mai da karfin su kan talakawa mutum ɗaya mutum biyu mutum uku shi ne muka ce ya kamata mu ga tsakanin mu mu tattauna mu ga hanyar da zamu samu mu yi maganin wannan abu.
Alakar kungiyar Boko Haram da kungiyoyin ta'addancin da suka tare a arewacin Mali na daga cikin batutuwan da aka yi nazari a kansu a yayin wannan taro da ke gudana a wani lokacin da rundunar Barkan ta kasar Faransa ke shirin soma janye wani bangare na askarawanta daga kasar Mali. Matakin da ake ganin alamar zai iya haddasa koma baya a wannan yanki.
Horon shi tana da niyya ta fita daga Mali. Mun tabbatar wani abu guda wannan abun yana iya kawo wani cikas. Shi muka ce ya kamata mu gamu tsakanin mu mu tattauna mu gani wannan cikas din da zai kawo ga ya zamu samu mu magani shi. Kun san koko da adda kwai tsakanin 'yan ta'adda na Najeriya, musamman Boko Haram da suke koko a tsakaninsu. Wannan abin yake faruwa suke suna zuwa wani lokaci su kuso daga Najeriya su shigo Nijar su shigo Chad su yi wata ɓanna. Kenan da kowane haɗin kan da suka samu tsakaninsu duka gaba ɗinsu muka ce ya kamata mu yi nazari mu ga da za mu samu mu yi maganin wannan haɗin kan nan. Makamai daga ina suke zuwa? Daga wajen Libya suke shigowa. Kenan in ba mu samu ba aka yi maganin wannan abun yadda makami suke shigowa wajen namu ana yi wuce da yin wannan ɓannan.
Mazan musamman na Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar Mali Elgasim Wan ya tabbatar da cewa yanzu haka Majalisar Ɗinkin Duniya ta kaddamar da wani shirin baiwa rundunar ƙasashen G5 Sahel tallafin da ya ɗara wanda ta saba bayarwa a can baya a bisa la'akari da yadda yaƙi da ta'addanci a yankin Sahel ke buƙatar a sake jan ɗamara.
Le Conseil de sécurité nous a donné mandat de recourir à des prestataires privés et de livrer notre soutien jusqu'au bataillon.
Kasar Chadi da ke rike da shugabancin karba-karba na kungiyar Yesen Sahel a halin yanzu ta tunatar da kasashe mambobin wannan kungiya su biya kudaden tarbacen da yawa jaba kowace ta bayar domin gudanar da rundunar hadin gwiwar Yesen Sahel. A wannan taro kasashen na yankin Sahel sun kara nanata bukatar ganin rundunar Yesen Sahel ta sami takardun halacci daga Majalisar Dinkin Duniya.
Une réunion trimestrielle des ministres en charge de la défense et des chefs d'état-major généraux des armées est nécessaire.
Ministan tsaron kasar Chadi Daoud Yaya Ibrahim ya ce halin da ake ciki a yau a kasashen Mali da Niger da Burkina Faso ya kai matsayin da ministocin tsaron kasashen Yesen Sahel za su gudanar da taron haɗin gwiwa da komandojin rundunonin mayakan waɗannan kasashe a kowane wata uku domin bitar halin da ake ciki. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumuni Barma da wannan rahoton. Kasar Turkiya ta ce za ta taimakawa Najeriya wajen yaki da 'yan ta'adda da yanzu suke shiga shekara na 11 da suke tafkata asa a arewacin kasar. Wakilinmu Hassan Maina Kaina ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Kasashen Najeriya da Turkiya sun cimma yarjejeniyar aiki tare a fannin tsaro, yayin da jakadan Turkiya a Najeriya Ambassador Hidaya Bayrakhat ya ziyarci hedkwatar sojojin Najeriya da ke nan Abuja. Jakadan na Turkiya ya ce za a ƙara kambaba alaƙa musamman a fannin tsaro tsakanin Najeriya da Turkiya. Ganin mu ma a baya mun taɓa fuskantar ƙalubalen tsaro irin na ta'addanci a ƙasarmu. Ya ce tun lokacin da na iso Najeriya a matsayin jakada, babban abin da na fahimta ke cewa Najeriya tuwa ƙwarya shi ne ƙalubalen ta'addanci. Kuma tun da mu ma a baya mun fuskanci irin wannan ja'iba, to tabbas yanzu a shirye muke mu taimakawa Najeriya ta fita daga cikin wannan masifa. Tun da farko cikin nasa jawabin, babban hafsan hafsoshin mayakan Najeriya Lieutenant General Faruk Yahaya ya nuna ƙwarin gwiwa na samun nasarar wannan yarjejeniya.
As a means of further enhancing our cordial.
Yace kyakkyawan fata da irin azumar da naga babban hafsan hafsoshin sojojin Turkiya da ma kamfanin kayan yaki na kasar Turkiya suka nuna wurin marawa Najeriya. Wannan abin alfahari ne. Ina fatan irin wannan tasawa za ta yi armashi da fatan za mu karfa irin wannan kawance don amfanin kasashen mu biyu. Mun kwararre kan al'amuran diplomasiya, Ambassador Suleiman Dahiru ya ce idan aka duba irin kwarewar Turkiya a fannin tsaro, to tabbas za ta iya taimakawa Najeriya ta fidda kitse daga wuta.
Turkiya za su iya taimako a fanni da dama, wajen kayan yaki, wajen training na sojojinmu yadda za su kware tinkarin waɗannan 'yan ta'adda wanda Turkey sun yi fama da waɗannan mutane 'yan Kurdawa da ake kira menene keke menene hakan da. Don haka ni gani na abu ma an yi ɗan jinkiri da tuntuni ne ma aka samo Turkey aka samo Pakistan. Na zauna a Pakistan na san wahalar da suke ta fama da 'yan ta'adda waɗanda suke zuwa masallatai suna ɗana suna kashe mutane har ya kai lokacin ma na daina zuwa masallaci.
Yanzu dai abin jira a gani shine irin tasiri da wannan alaka za ta yi, musamman da yake Najeriya a halin yanzu na fama da kalubalen tsaro a kusan ko'ina cikin kasar. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Maina Kaina da wannan rahoton. Wata kungiya mai zaman kanta a birnin Accra da ake kira Bureau of Public Safety ta ce sau shida mutane suka mutu sanadiyyar harsashe da suka kauce hanya a cikin shekaru biyu a Ghana. Kungiyar ta alakanta wannan batun da yawan makamai da ke yawo hannun jama'a, wanda a cewar kungiyar sun kai miliyan 2,400. Malam Irbadi Ibrahim, mai sharhi ne akan harkokin tsaro, shi ma ya tabbatar da wannan maganar, yana mai cewa
ita kungiyar nan kungiya ne mai zaman kanta, saboda shi wannan lamba da ta baye ma ya sha bamban da lamban da ita kungiya da aka ajiye ta musamman da ke duban lamarin makamai. Sun fito da wani rahoto cewa adadin makaman da ke annayin farin hula mutum da ke cikin kasa yana tsakanin miliyan 2.5 zuwa miliyan 3. Saboda shi an kai yadda adadin mutum gane baki daya miliyan 30 ne bayan kidayen da aka yi bara. To za ta ce zan kai kirgan mutum gane 10 duka, ɗaya daga ciki yana rike da makami. To wannan kuma yana kawo mana babban cikas cikin lamari. Domin manyan kasashen duniya da aka san su da tahada cewa mutane na iya saya sai makamai ko su kiyaye kawo don su za mu ga ana yawan harbe-harbe. Daga ya shiga wurin kasuwanci na mall ko ko ya je sukuro na yara ya harbi tikoci ya harbi kanshi ya harbi yara. To kamar sosome abin ya fara a ƙasar Ghana. Za ka ga wanda aka ce an hulga bindiga amma harsashin ya taɓe su za ka ji wai an je wurin aure ne. Kamar dai kan da ya tabbata da wancan sati da ya kofin da ya wuce. Haka kuma kamar kwana uku ko hudu ke ga wani karkara kuma suna nasu ta'ada yaro na shekara tara shi kuma wai arbaro ya taɓa shi shi kuma ya kun babu. To idan ka san Ghana ba ta tashi.
Sannan ga ababu kuma na sallar Idi da aka yi.
Shi idan ka saba ta tashi ta daure don sai ta magance wannan matsala ba zai kawo mana babban cikas.
To wani irin matakai ne ya kamata hukumomi su ɗauka akan wannan batun?
Ababa biyu ya kamata a yi. Na farko shi ne akwai mutane da suke makera. Za ka ga wasu makeran na da ikon yin arbaro da suke na cikin gida. To kasa ta haramta wannan abinda kuma aka haramta za a yi a boye kuma a sayar ma mutane a boye. To mun kuma tun ba yau ba shekaru da yawa ba sun wuce mun fito da shawara cewa a halalta aikin amma a san wake da iko ya yi wannan bindigogi kuma su wake saya. Kanda da yi a ga kanda suke tafiya cikin sistem na ayyaki ya mutane. Na biyu kuma 'yan sandan Ghana kuma sun fito da wani shirye-shirye cewa mutum da ke rike da makami duka za ka yi zo da wannan makami sha baka kudi. Wannan exchange of gun for cash kenan. To an yi wasu wurare dai da aka fito dai ana yake-yake kamar Bako da sauransu. Amma bayan aka na ga biranen Ghana baki ɗaya da ƙauyuka ya kamata fito da wannan shirye-shirye kan da aka karbi bindigogin da ke annan mutane a yake-yake. Watan kasa baki gidaya.
Malam Irbad Ibrahim kenan mai sharhi akan harkokin tsaro a birnin Accra. Yanzu ko lokaci ne da Mustapha Nasiru Batsari zai kawo mana rahoto na musamman akan wani taro da matasan jihohin Arewa maso tsakiyar Najeriya suka yi akan shugabanci da tsaron Najeriya.
Babban taron wata kungiyar matasa da ke neman ganin kyakkyawan shugabanci a Najeriya da suka fito daga jihohin Arewa maso tsakiyar Najeriya da aka gudanar a Mina fadar gwamnatin jihar Niger ya maida hankali ne akan tsaro da kuma neman bukatar ganin wanda zai shugabanci Najeriya. A shekara ta 2023 ya fito daga yankin tsakiyar Najeriya. Wannan taro dai ya samu halartar wakilai daga jihohin Kwara, Kogi, Niger, Filato, Benue, Nasarawa da kuma Abuja fadar gwamnatin Najeriya. Matasan dai sun ce za su bi 'yan Najeriya domin faɗakar da su akan wannan manufa tasu. Ta yadda za a fahimce su. Ambasada Jibril Abdullahi Muregi shine jagoran wannan kungiya ta matasan yayi karin haske jim kadan bayan kammala taron nasu.
Sakonmu na musamman shine muna mika roƙonmu da kuma kokonmu ga 'yan Najeriya cewa 2023 zaɓe da za a yi na shugabancin ƙasar nan muna neman alfurma a ban mana shi a nan tsakiyar Najeriya da ake aka fi sani da North Central. Don in ma a da shi ne mun riga mun ba mutane mu ma muna bidan alfurma wannan karan mu ma a kwashe a bamu.
Amma wasu za su ga kaman ko wani shiri ne an turo ku don ku yi wannan abu.
Ai ko ni karan kaina ka bani shugabancin kasar na yau din nan zan iya yi dan na haura da shekara 40 saboda aka mutum ya zauna gefe yana tura na in je in yi wani abu ba kuma ban kuma tambaye kaina ba ko kuma ban sa ma kaina hankali ba wannan zancen ma bata taso ba. Mu dai mun gan ya kamata ya kuma cancanta mu hada kanmu mu hada kawunanmu mu je mu roke sauran bangarori na Najeriya a kalle mu da idon rama a ba mu wannan makami.
Jibril Abdullahi Muregin ya ce duk da yake gwamnati na iya kokarinta akan matsalar rashin tsaro da ta addabi 'yan Najeriya To amma ya ce gaskiyar lamari akwai buƙatar ƙara ɗaukar matakai na shawo kan lamarin.
Ba ko ina jami'in tsaro za su iya shiga ba ko kuma za su kasance ba. Amma akwai wayansu abubuwa, wayansu na'urori yanzu wanda in aka amfani da su duk inda ake wani abu na kisa ko kuma na mai da tsaro baya, to wayan abubuwan nan da nan za su iya tozata wannan abun, za su iya gano wayan a mai da ankali gurin wayan abubuwan da za a samu, wato su ne modern security gadgets kenan.
Malam Kazim Adekanye ya halarci wannan taro ne daga jihar Kwara. Ya ce bukatar su ga matasan Najeriya su kaucewa aikata ayyukan da za su kawo matsaloli ga Najeriya.
To babban sakonmu ga 'yan Najeriya gabaɗi shine mu zauna ɗaya abubuwan da za su kawo mana matsala mu guje su, musamman mu matasa. Abinda kuma ke bukata shine muna bukatan goyon bayan hannun 'yan Najeriya gabaɗi, mu a North Central a bamu zancen shugaban ƙasar Najeriya wannan sabon zaben da za a yi nan da 'yan shekara biyu.
To ana batun zoning kamar shugaban ƙasa zai koma Kudu kuma kun bijiro da wannan magana, ba ku ga kamar kun kawo wani matsala kuma?
To ka gani idan aka yi lissafi arewa gabaɗi yanzu mai shekaru da aka haɗa da na Yar'Adua ne da na Bahari, in aka haɗa su ka gani kamar tunda aka dawo da siyasa shekarun za su zama kamar goma kenan. To wayansu kuma fanni daban, in aka haɗa da na Jonathan da na Obasanjo duk in aka haɗa nasu za su bamu shekaru 14 kenan. To hudin da suka rigine mu yanzu mun muke bukata a bamu sai mu santo arewa da su can ma Kudu muna daidai kenan 14.
To Comrade Abubakar Sadiq Ahmad shine wakilci Abuja fadar gwamnatin Najeriya a wannan taro, ya ce babban sakon su ga 'yan Najeriya shine su bayyana musu cewa suna bukatar mai kwarjini da fasaha ya shugabanci Najeriya a wa'adi na gaba.
Wato mun dube inda ainihin Najeriya take zuwa, to mun gan kaman ce in an ba mutum mai kwarjini da fasaha ina gan insha Allah za mu ci ga murfinmu. Abin da yasa kenan mu ma mun zo mun ce to tunda in sun yan Kudu za su yi adalci, muna za su gane ce arewa shekara goma kenan ta yi, don Allah ya kawo sababbinsa da Yar'Adua ya rasu. Su kuma Yar'Adua ya shekara biyu ne sai kuma ya koma Kudu, kaga da sun bar mu mun kariki na Yar'Adua da wannan zance ma bai zai zama ba. Amma tunda ya koma Kudu don constitutional provision shine mu muna roke su ba mu North Central ko da shekara hudu mu gwada rawar mu a gani watakilla sai mu zama abin da zai kawo final solution to this problem.
Amma wasu na ganin saboda tsarin karba-karba din nan idan kuka bullo da wannan matsala ko kuma wannan bukata ta ku kaman ba ku yi ma wasu yankuna na Najeriya adalci ba.
Mu ba muna so su ma su yi muna adalci, don kai kirga shekaru kamar yadda na faɗa, wallahi arewa shekara goma ne, su kuma Kudu sun samu shekara 14.
Wannan kuna magana ne da yawun su mutanen arewa ta tsakiya, koko dai ku ne kungiyar ku kuka bullo da wannan matsala?
Kungiyarmu ne da kuma da miyan mutane arewa ta cikiya, don kuwa muna gan ce ko batun tsoron nan abin da ya kawo ya nababe, kuma mun fara waye da kai ce a Najeriya ya fi cancanta mu ringa sadaka da kanmu ga kasa ba da son zuciyarmu ba. Abin da na kawo muna waye nan matsaloli kenan, mutum ne yana so ya zauna a turbaya wanda ya fi karfinsa, ni ne nake ko lebura sai ina so in tuka motun da director yake tuka. Abinda na kawo muna misala Najeriya kenan. In ka je ka san waje yanzu sai ga mai kudi, wallahi sai ga shi da jalabiya, mai kudi sai ga shi ma a kure-kure yake tuka ba sai ya nuna ba. Amma a Najeriya kowa na so ya nuna ce ina da shi. Abinda ya kawo muna waye musu da kai ce ba lalle sai ka zama mai kudi shine zaka mutane za su ya baka girma ba, a halayenka da inda ka rike ainihin kwarjininka wallahi zai sa a baka girma. An kuma ina gan yanzu da mun fara yin sensitization muna waye da kai don kowa matasa su san ce abin in ka sama bincikaci in kai wani abu ma ainihin zan ce yankinka ko garinka wallahi tallahi sarki ba sai ka fita waje ma ba, daga garinka wallahi sarki zai daga ma hannu zai jingina maka. So yanzu zancen ce sai ka zama mai kudi kafa jingina maka wallahi ya riga ya fara wuce.
Rashin tawakkali ko kuma dogaro shike kawo matsalar rashin
shine na kawo rashin tsoro, ko kuwa na son kudi ta kowane hanya.
To wakiliyar mata a wannan taro Ambassador Hadiza Muhammad wadda yar asalin jihar Niger ce, ta ce matsalar rashin tsaro ita ce tafi addabar su bangaren mata.
Gaskiya ba tsaro a Niger State yanzu nan gaskiya, saboda kowane lokaci ko taron gada aka yi yanzu nan gaskiya tunani muke yi, because ba security at any time, bandits kan shiga ko ina inda suka ga dama, a lokacin da suka ga dama, a kuma inda suka so su shiga. So muna roƙo ga shugaban nim su sa tsauran mataki, su dauki tsauran mataki a samu security a kowane lokaci ko kuma a ko ina inda aka tsaya.
A ƙarshen wannan taro dai matasan sun yi addu'o'i na musamman akan Allah ya kawo wa Najeriya mafita akan duk wasu matsaloli da suka yi mata da baibayi. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida na Batsari. Yanzu kuma sai labaran wasanni a takaice daga jamhuriyar Niger.
Kasashen Najeriya da Turkiya sun cimma yarjejeniyar aiki tare a fannin tsaro.
Wasanni
a takaice.
There is to boost the economic relations and the relations that we have in the military field.
Jakarin na Turkiya yace za a kara kamba ba alaka musamman a fannin tsaro tsakanin Najeriya da Turkiya. Ganin mu ma a baya mun ta fuskantar kalubalen tsaro irin na ta'addanci a kasar mu. Yace tun lokacin da na iso Najeriya a matsayin jakada, babban abin da na fahimta ke cewa Najeriya tuwa kwarya shine kalubalen ta'addanci. Kuma tun da mu ma a baya mun fuskanci irin wannan ja'iba, to tabbas yanzu a shirye muke mu taimakawa Najeriya ta fita daga cikin wannan masifa. Tun da farko cikin nasa jawabin, babban hafsan hafsoshin mayakan Najeriya Lieutenant General Faruk Yahaya ya nuna kwarin gwiwa na samun nasarar wannan yarjejeniya.
As a means of further enhancing our cordial.
Yace kyakkyawan fata da irin azumar da naga babban hafsan hafsoshin sojojin Turkiya da ma kamfanin kayan yaki na kasar Turkiya suka nuna wurin marawa Najeriya. Wannan abin alfahari ne. Ina fatan irin wannan tasawa za ta yi armashi da fatan za mu karfa irin wannan kawance don amfanin kasashen mu biyu. Kwararre kan al'amuran diplomasiya Ambassador Suleiman Tahiru ya ce idan aka duba irin kwarewar Turkiya a fannin tsaro, to tabbas za ta iya taimakawa Najeriya ta fidda kitse daga wuta.
Turkiya za su iya taimako a fanni da dama, wajen kayan yaki, wajen trainings na sojojinmu, yanda za su kware tinkarin waɗannan 'yan ta'adda wanda take sun yi fama da waɗannan mutane 'yan Kurdawa da ake kira menene keke menene hakan da. Don haka ni gani na abu ma an yi ɗan jinkiri, da tuntuni ne ma aka samo Turkey, aka samo Pakistan. Na zauna a Pakistan na san wahalan da suke ta fama da 'yan ta'adda waɗanda suke zuwa masallatai suna ɗana bom suna kashe mutane har ya kai lokacin ma na daina zuwa masallaci.
Yanzu dai abin jira a gani shine irin tasiri da wannan alaka za ta yi, musamman da yake Najeriya a halin yanzu na fama da kalubalen tsaro a kusan ko'ina cikin kasar. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To madalla a gaida Haruna Mamman Bako. Yanzu kuma ga Hanifa ta dawo da takaitattun labaran duniya.
A yin Talata, Taliban ta yi murnar ficewar sojojin ƙasa da ƙasa daga Afghanistan da kuma dawowar mulki a matsayin darasi ga masu mamayar ƙasa. Muna kira ga Amurka da sauran ƙasashe da su amince da mulkin Taliban. Babban mai magana da yawun Taliban Zabihullah Mujahid ne wannan jawabi. Jim kaɗan bayan jirgin ƙarshe ya bar filin jirgin sama na ƙasa da ƙasa da ke Kabul. Mujahid yayin da yake magana da 'yan jarida a tashar jirgin saman ya taya 'yan Afghanistan murna, kuma ya ayyana ficewar sojojin ƙasashen wajen a matsayin nasara ta mu duka ce.
To ma sauraro, baki ɗaya abin da ya sauwaka kenan a cikin jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Hanifa Kabiru Isa da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Daniel Brown da ya bada umarni, sai kuma injiniyanmu na wannan daren. Baba Yakubu Makeri da na shirya na gabatar daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Mu kwana lafiya, Allah ba mu alkhairin nan nasa, amin summa amin. Assalamu alaikum.